Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 16 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai.
Tawagar daukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka. Jamus ta ce za ta kori wasu jami'an diplomasiyar Rasha guda biyu kan wani abin da wata kotu ta ce dan kasar Rasha ya ba da umarnin kashe wani bajamushi dan asalin Chechnya a Berlin. Derek Chauvin, tsohon dan sanda da aka yanke masa hukunci a watan Mayun 2020 kan kisar George Floyd ya amsa laifinsa.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa yayin da Najeriya ke fama da matsalolin tsaro da sauransu, an yi wani taro a Abuja karkashin tsaffin shugabannin Najeriya Chief Olusegun Obasanjo da Abdulsalam Abubakar, inda aka tattara wasu mashahuran shawarwari.
Kuma an yanke shawarar aika duka shawarwarin nan zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da manyan shugabannin majalisa na tarayya da na jihohi da kuma gwamnoni.
Za kuma a ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya shiyar Kaduna ta tabbatar cewa gawar ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe kan hanyar Kaduna zuwa Zaria ta wani ɗan majalisar dokokin jihar ce, har ma wani takwaran aikinsa na cewa.
Cewa ya an ce yanke tunabi rundunar hanya kuma ga halin da ake ciki na cewa ya kamata ya tsaya, ya ce akwai motoci kamar 200 a gaban shi suna tsaya wa da su ma tsaya ya ga su biyo wanda da yake kenan wannan masifa ya samu da shi.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Laraba, tawagar daukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka, amma da alamar allurar rigakafi mai kara kuzari wato booster shot na tasiri wajen hana nau'in yaduwa. Daraktan cibiyar dakile cututtuka Rochelle Walensky ta ce nau'in ya shiga cikin jihohi 36 a Amurka, kuma an samu kashi 3 cikin 100 a duka nau'in a fadin Amurka. Walensky ta ce yayin da mafi yawancin kashi 86 cikin 100 na cutar a Amurka har yanzu nau'in Delta ne, ta kara da cewa bayanan kwanan nan sun nuna cewa nau'in Omicron yana yaduwa cikin sauri fiye da Delta tare da ninkawa a cikin kwanaki 2. Walensky tare da babban mai bada shawara kan harkar lafiya ta fadar White House Anthony Fauci da kuma mai kula da bayar da martani Jeff Zients sun nuna cewa samun cikakken allurar rigakafin haɗe da mai ƙara kuzari shine hanya mai kyau wajen yaƙi da sabon nau'in Omicron. Jamus ta ce za ta kori wasu jami'an diplomasiyar Rasha guda biyu kan wani abin da wata kotu ta ce ɗan ƙasar Rasha ya ba da umarnin kashe wani bajamushi ɗan asalin Chechnya a Berlin a shekara ta 2019. Abin da ya faru a wannan babban al'amari shine an bindige Zalim Khan Tornike Khan Gushvili a wani wurin shakatawa a Berlin. Wata kotu a Jamus ta samu ɗan ƙasar Rasha Vadim Krasivok a jiya Laraba da laifin kisa, sannan an yanke mishi hukuncin ɗaurin rai da rai cewa yana aiki ne wa hukumar Rasha wanda suka bashi takardun bogi da kuma wasu kayan aiki. Yayin da ta kira kisan a matsayin babban laifi na take dokar Jamus da kuma iyaucin tarayyar Jamus ɗin, ministan harkokin ƙasar waje Annalena Baerbock ta gayyaci jakadar Rasha ɗin don tattaunawa kan batun da kuma korar jami'an diflomasiyar biyu. Kada a shagala, labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda sun tsare ɗan jaridar bidiyo mai zaman kansa da ke da alaƙa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a Addis Ababa, babban birnin Ethiopia, a cewar kamfanin dillancin labaran a jiya Laraba. An tsare Amir Aman Kirayo karkashin sabbin ikon dokar ta bace a ranar 28 ga watan Nuwamba bayan ya dawo gida daga aikin dauko rahotanni. Har yanzu ba a yanke mishi hukunci ba. Jami'ai na hukumar yada labarai na kasar Habashar da ofishin Prime Minister da ma'aikatar harkokin waje na kasar da kuma wasu ofisoshin gwamnati basu amsa kiraye-kirayen da ake ta maimaitawa ba daga kamfanin dillancin labaran akan shi tun bayan da aka tsare shi.
An ji ba kadan Hanifa za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda aka yi wani gagarumin taro a yayin da kasar ke fama da matsananciyar matsalar tsaro da dai sauransu. Kuma gashi lokacin zabe na gabatowa. Madina Dauda gare ki.
Masu ruwa da tsaki a komai na Najeriya sun yi magana da kakkausar murya, inda suka buƙaci lallai shugaba Muhammadu Buhari ya tanadi kafata musamman da zai rika amsar shawarwari da ra'ayoyin 'yan Najeriya, wanda zai sa gwamnati ta zamanto mai kima da fahimtar halin da al'umma ke ciki. Wannan na daga cikin jawabin bayan taron ne da kwamiti na musamman na ƙoƙarin ganin Najeriya ta ci gaba a ƙarƙashin jagorancin tsofin shugabannin ƙasa biyu da Janar Olusegun Obasanjo da Janar Abdulsalami Abubakar da shugabannin addinai Sultan Sa'ad Abubakar na uku da Cardinal John Onayekan da manyan tsofin masu shari'a da tsofin sakatarorin gwamnati da tsofin masu ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro, ƙungiyar ƙwadago da ƙungiyar malaman jami'o'i da ƙungiyoyin arewa a Fenifere, Uhane Zandigo da gamayyar ƙungiyoyin mata da na matasa, kamar yadda ambasada Ahmed Magaji ya karanta wa manema labarai.
This second meeting agreed that the process of fixing Nigeria is an urgent task and must begin now and engage the attention of all leaders and all Nigerians to prevent the situation from consuming all of us.
Ambassador Magaji yace wannan taro yayi la'akari da halin da ƙasa take ciki dab da lokacin da ake tunkarin zabe na shekara 2023 a cikin halin mummunan rashin tsaro da ƙasar bata taba gani ba. Saboda haka ake ba shugaba Muhammadu Buhari shawara ya gaggauta sa hannu a dokar zabe ta shekara 2021 da majalisar dokoki suka aike masa saboda tsaftace harkokin zabe a kasar baki daya. Magaji ya ce ita kanta majalisar dokokin ta gaggauta kammala garan bawul da take yi a kundin tsarin mulkin kasar saboda su tafi tare da sabon dokar zaben domin a samu yin zaben shekara 2023 cikin kwanciyar hankali da lumana. Magaji ya ce suna kira ga dukkanin shugabanni da sarakuna da dattawa da ƙwararru da masu ruwa da tsaki da su taka muhimmiyar rawa wajen haɗin kan ƙasar. Magaji ya ce wannan kwamiti ne na dindindin wanda kowa ke iya tuntuɓar shi da shawarwari a koyaushe. Da yake amsa tambayar manema labarai a bayan taron, mai magana da yawun ƙungiyar dattawan Arewa Dr. Hakim Baba Ahmed ya yi ƙarin haske akan matakin da kwamitin zai ɗauka nan gaba.
Taron ya ba da shawarar yarjewa shawarwari duka da majalisar dattawa da na wakilai suka aika wa shugaban ƙasa Buhari waɗanda za su gyara hanyoyin zaɓe da samun shugabanni masu inganci a Najeriya. Kuma an yanke shawarar aika duka shawarwarin nan zuwa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da manyan shugabannin majalisa na tarayya da na jihohi da kuma gwamnoni.
Kwamitin ya kwashi kwanaki biyu yana tattaunawa ta hanyoyi daban-daban domin samun mafita ga halin ha'ula'i da ƙasar ta samu kanta ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Laraba, Derek Chauvin, tsohon ɗan sanda da aka yanke masa hukunci a watan Mayun 2020 kan kisan George Floyd, ya amsa laifinsa kan tuhumar gwamnatin tarayya na cin zarafin Floyd ɗin. An samu Chauvin da laifin kisa mai tsanani na biyu da mai tsanani na uku game da mutuwar Floyd a ranar 25 ga watan Mayu a kotun gundumar shari'a ta hudu a jihar Minnesota. A watan Yuni ne aka yanke mishi hukuncin zaman gidan yari na shekara 22.5 yayin da yake fuskantar wasu laifukan tarayya na daban da ya danganci kisan na Floyd. Amsa laifin da Chauvin yayi yana nufin ba zai je zaman kotun tarayya ba a mako mai zuwa, amma zai iya samun wasu ƙarin zama a gidan yari idan mai shari'a ya yanke mishi hukunci kan zarafin jama'a a wani lokacin na daban. Floyd bakar fata wanda Chauvin ya kashe, shi kuma farar fata ne, ya durƙusa kan wuyan shi na tsawon minti 9 bayan da ya daure masa hannu, bai yi martani ba, sannan yana ta maimaita cewa bana iya numfashi. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa tana zargin duka ɓangarori kan rurutun rikicin Afghanistan mai matukar shafar ƙarin fararen hula da abin da ke rutsawa da su kafin gwamnatin da Amurka ke marawa baya ta ruguje, sannan Taliban ta kwace mulki a watan Agusta. Amnesty International ta rubuta cikin rahotonta cewa lokacin da sojoji suka tunkari ƙetar Afghanistan a watan Yuli da Agusta, mayakan Taliban sun azabtar da kuma kashe tsiraran ƙabilu da masu addinai, sojoji masu aminci da korarriyar gwamnati a wani harin ramuwar gayya.
Gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda rundunar ƴan sandan jihar Kaduna ta tabbatar cewa ɗaya daga cikin mutanen da ƴan bindiga suka kashe akan hanyar Kaduna zuwa Zaria din nan dan majalisar dokokin jihar ne. Isa Lawan Ikara, gare ka.
A jiya Laraba ne dai aka wayi gari da labarin tsintar gawar margayi dan majalisa Lurwan Aminu Gadagau, wanda aka ce yana cikin mutanen da harin ƴan bindiga akan hanyar Kaduna zuwa Zaria ya ritsa da su. Labarin ganin wannan gawa ta dan majalisa kuma ya sa rindunar ƴan sanda aika wasu jami'ai domin tabbatar da abin da ya faru. Kamar dai yadda mai magana da yawun rindunar ƴan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige ya tabbatar.
Da sanyin safiyar yau Laraba mun samu rahoto na cewa an tsinci gawon wani bawan Allah a nan wani ƙauye da ke gaba da sai ta Zaria. So nan aka tura jami'an tsaro, daga baya aka zo aka gane cewa dan majalisa ne na nan jihar Kaduna mai wakiltar wata yamma mai suna Honorable Zulwanu Aminu Gadagau. An samu gawan shi da raunuka da dama.
Dan majalisar dokokin jihar Kaduna mai wakiltar mazabar Fambeguwa injiniya Shehu Yunusu Fambeguwa na cikin waɗanda suka yi waya ta ƙarshe da marigayi, kuma ya ce suna cikin wayan ma marigayin ya gaya mai cewa yana cikin rintsin motocin da ƴan bindigan suka tare a daren Litinin.
Mun yi waya da shi a ranar kamar misalin karfe 8 da ƴan mintuna haka na dare, lokacin yana kan hanyar shi na daga Kaduna zuwa Zaria. Dan mun rabu da shi a majalisa na kira shi akan wasu maganganu, har ya alƙawarin Allah ya dace ran talata da zai kenan zama da karfe 4. So daga baya da bamu ganshi ba muka je gidan shi, mutan baya aka ce bai dawo ba. Sai Litinin da maganan da muka yi cewa an ce ƴan kidnapping sun tare hanya, kuma ga halin da ke ciki na cewa ya kamata ya juya, yace akwai motoci kamar 200 haka a gaban shi suna juyawa, na ce to shi ma ya juya ya dawo Kaduna. To juyawan da bai ba kenan wannan masifa ya samu da shi.
Dama dai ɗaya daga cikin waɗanda ƴan bindigan suka raunata a cikin wannan dare wanda ke kwance asibiti ya sheda mun cewa ya ga gawoci guda uku a cikin wannan dare lokacin da ƴan bindigan suka tare hanyar Kaduna zuwa Zaria.
Akalla dai moto guda ne wanda basu ma bar mutanen sun fito daga cikin motan ba, suka tabbatar mu sun datse su, shine suka sauke suka fara tafiya da su zuwa cikin daji.
Mutum nawa aka kashe kenan?
To akalla wanda dai na tabbatar da haka mutum uku ne.
Banda kai akwai wanda ya ji rauni yake asibiti?
Akwai wani mutum wanda yake harsashi, suka harbe shi nan ainihin bayan shurin zaman shi gaba ɗaya sun yi kace-kace da shi, wanda yake ma dai rayuwa na Allah ne sai dai abin da Allah yayi.
Duk da yake dai tun a daren Litinin ne ƴan bindigan suka tare hanyar Kaduna zuwa Zaria, inda suka dinga musaya wuta da sojoji na tsawon lokaci. Batsinci gawar margayi dan masar dokokin jihar Kaduna mai wakiltar wata yamma Honorable Ruwan Aminu Gadagau ba sai jiya Laraba, inda aka yi jana'izar shi tun a yammacin jiya da aka ga ƴan majalisa ciki da shugaban masar dokokin jihar Kaduna Honorable Yusuf Ibrahim Zailani na ta faman kuka a lokacin da ake bizne shi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa, idan an kasance tare da mu a shirin hantsi, za a ji cewa ana ci gaba da bayar da shawarwari iri-iri kan yadda za a inganta tsaro a Najeriya.
Yan asalin waɗannan wuraren a ba su tarbiyya wato training na musamman, a ba su tsari da ƙa'idodin za su yi amfani da su, ya zama kamar wani special force, wato runduna ta musamman ta yakar waɗannan mutanen, a haɗa su da 'yan banga da sauran jami'an tsaro su tunkare su, kamar yadda su ma waɗancan mutanen banza suke da dokar makamai, a ba su license, a ba su bindiga. Kuma a yi program ɗin da ya zamana ko da sun ƙara wannan aikin, za a ci gaba da riƙe su a matsayin jami'an hukuma masu kula da gandun daji misali. Abu ne bai wanda zai iya yi wa.
To sai a kasance tare da mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ta huiwa.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdice ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun ƙarshe a shekara ta 2021. Kuma muna waiwaye batutuwa ne da muka haska fitila a kai a shekarar da take shigewa.
Menene duniya? Menene dadin duniya?
Wani abu da ke da muhimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali shine tarbiyyar yaya. Abin da akan ci gaba da ambato musamman tsakanin surukai da ma'aurata. Sau da dama akan danganta halayyar matasa da irin tarbiyyar da suka samu ko kuma akasin haka. Ganin yadda wannan batu yake ci gaba da ɗaukar hankali ya sa shirin domin iyali sake nazarin wannan lamari bayan da wani magidanci ya nemi kotu ta raba aurensu da matarsa da ya ce ta kwasa mashi mari sabili da bata amince da yadda yake tarbiyyantar da ɗansa ba. Shirin ya kuma gayyaci masu ruwa da tsaki, iyaye maza da mata, kuma 'yan gwagwarmaya domin musayar miyau kan tarbiyyar yaya. Bakin da muka gayyata sun hada da
sunana Musa Salimuta,
Rabi Abdullahi, Hannatu Bawa Bello, Maitar da Sabo Muhammad,
sai kuma Baraka Bashir jagorar tattaunawar wadda ta fara da tambayar mai jidda Sabo Muhammad ko hakin wane ne tarbiyyantar da yara, ga abin da take cewa.
Gaba ɗayansu, amma ya fi ga mu mata. Saboda mata ita take tare da yara ko yaushe suna jikinta. So tarbiya kusan 85% a gurin mata take.
Kai so 80?
Saboda da aka yi analysis yawanci mata suke da haƙƙin tarbiyyar yara. Su kuma maza su goya masa baya akan tarbiyyar yara. Idan suka taimaka suka yi, to shine za a samu yadda ake so.
Hajji Ahmad, kin yarda da wannan batu na ta ce wai tarbiyyar yara kaso 80 haƙƙi ne na iyaye mata?
Ni in ni ce ma zan ƙara musu. Bayan 80 din zan ce kashi 85, tunda mu a tsari na al'adar mu ta Bahaushe da kuma addinin mu na Musulunci, tarbiya kashi 85 a lokacin da yaro yake karami daga haihuwa zuwa shekara 14 kamar yadda addini ya koya mana, to hannun ma uwa take. Shi mahaifi na miji uba kenan, ana neman sa ne bayan daya shiga shekaru na balaga, mace ko namiji. Amma a waɗannan lokuta na ƙarancin shekaru, tarbiya a uwa take. Kaman koya wa yaro cin abinci da hannun dama, in yana ci ya ci gabansa, kar ya yi tsokana, ya koyi haƙuri, duk waɗannan haƙƙi ne na uwa ta sanar da ɗanta waɗannan abubuwan a farkon rayuwarsa.
In kin ce kaso 80 da dai, uba shi ne kika furaje masa?
Kashi 15, saboda duk lokacin da aka nemo uba akan tarbiya, to zaki ga babban al'amari ne wanda ita uwa ba za ta iya da shi ba, saboda shi uba akwai nauye-nauye da yawa a kansa. Sabanin mace da nauyin bi matewa, ba zafin a fita a nema ayi kaza, hidimar dangi, hidimar al'umma da ta society ta fi yawa akan namiji fiye da akan mace. To shi yasa akasarin tarbiya ta fi nauyi akan ita uwa mace.
To ga mu muna da uba, uba shin ka yarda da haka Mallam Musa?
Eh, gaskiya na yarda da haka. Shi yasa kamar yanda malaman nan biyu suka faɗa, suka ce haƙƙi yana kan uwa, to yana kan uwa to dama kamar yadda malama ta dada bada misali da cewa addinin musulunci to addini tun farko yace ka zaba uwa ƴaƴanka uwa ta gari saboda me anan ne zaka samu tushen tarbiyyar ƴaƴanka ya taso idan baka zaba uwa ta garin ba to wannan kaso 80 din fa da za ta yi in suna da nauyin jiki ta ce su yi azama in suna da azama su hauri yayyawa ta ce su rage su ci abinci da hannun dama ga yanda za su yi kaza ga yanda za su yi kaza in ka dauki uwa wacce ba ta da wannan tarbiyyar to ya sun rasa wannan
amma cewa ta yi ta ba da kaso 15 ga uba baka idan aka yi hakan baka gani ku maza kun sakawa mata raga mara tarbiyya za a iya samu aka
matsala to ai idan ka riga ka zabi uwa ta garin to wannan kaso 85 din in ma 90 din ne ya hau kanta saboda ka zabe ta
ba ta nake ya kamata a ce ko da kaso 15 aka ba shi ya kamata shi ma ya hoppa sa ya sa ido akan yadda matarsa take kula da yara
gaskiya ne dan wasu mazan zaka ga majority ba ruwansu zaka ga matar ita take tarbiya idan ko tsawata ta wani uban ma baya so ai magana ko a tsawatar yara
kwanan nan kuma aka san haka ne ya faru a dai cikin Najeriya nan ne shi uban yana kokarin tsawatar da yara amma ita uwar ba ta so idan ya tsawatar sai ta kai masa mari har sai da aka abin ya kai su ga kotu
sai abin da yake faruwa shi dan adam kowace kabila da yanayin dabi'unta da al'adinta da addininta to kuma mu a nan Afirka da kike maganar tarbiyyar yara ai shi namiji ba ma ƴaƴan ka dake wa tarbiyya ba ita kanta uwar yana mata tarbiyya abinda nake gaya miki da cewa na bashi kaso 15 tun farko yana namiji yana gina gidansa ne akan irin yanayin da yake so ya zama tun kafin ma a samu ƴaƴan zai gaya matarsa baya son kaza yana son kaza ba kuma sai ya tabbatar ta tsaya akan haka saboda lokacin da ƴaƴa suka zo baya buƙatar sai ya dada jaddada mata wannan abu kuma kamar yadda malam Musa ya faɗa cewa a samar wa ƴaƴa uwa ta gari muna dauka a ranmu cewa matar da aka aura din mace ta gari ce mai tarbiyya saboda haka za ta yi tarbiyyar ƴaƴan da Allah ya ba su a tare ita da mijinta
to na kina ta gida kai idan duk a kantara an samu uwar tana ta tsaya kan kafafunta tana ba yaron tarbiyya amma ba a la'akari da zamani yaran nan za su fita za su yi wasa za su haɗu da wasu yaran
to ai analysis ma da aka yi akwai misali mun ga gane cewa yawancin lalacewar tarbiyyar ƴaƴan mu shine idan aka samu aka si a gida ba a zama lafiya ba a hada kai tsakanin uba da uwa ba to shine yawanci tarbiyyar ƴaƴan mu take lalacewa amma idan da haɗin kan uwa da uba a harkar tarbiyyar yara ina tabbatar miki yara mu za su samu tarbiyya fiye da da
koda sun fita waje
daga lokacin da uwa ta ji haɗarta uba ija ƴaƴansa a jiki ba wani a waje da zai zo ya bata maka tarbiyyar sa kana musu addu'a kana jin kana nuna musu rayuwa in kai kaza shine miki in kai kaza mara kyau ba ku ga wani kuna sha'awar sa to abu ga hanyar da zama wannan mutumin kamar mu a wannan a makarantu ai muna ga yara kuna sha'awar wance kuna sha'awar wace ga hanyar da ce ta zama kaza in ko ka zama kuma za ku yi kaza to yawanci da aka yi analysis sai aka ga yawanci ko rigima ake tsakanin mace da namiji a cikin gida tana gurgunta tarbiyyar ƴaƴan mu wannan shine abin da yake faruwa
to a ina misali ake samun akasi to idan aka samu akasi uwa ɗaya daga cikin baya marawa ɗaya hakan wace irin matsala ce
gaskiya tana haifar da matsala ba ƙarama ba
yana haifar da babbar matsala gaskiya tunda zaki ga akan sami akwai uwa da bata so a taba mata ƴaƴa ko kuma akwai uba da baya so a dami yaransa sai cikin cika fada kin dami yaran nan kin matsa musu dan akwai abin da ya faru take gaya min cewa mijinta ya gaya mata cewa nan gidan ba haya kike biya ba in ci da ke in sha da ke ƴaƴana gidan uban su ne ki bar su sake to kin ga irin wannan dole akwai an samu matsala kenan tunda duk inda ta kai da kokari idan uban baya so ita kanta tana karkashin uba ne to dole in baya so dole ta makale hannunta to amma idan zai taimaka mata ko ganin yaran yayi a cikin wani yanayi na damuwa ko wani abu me ya faru ai mamace ce da ke ni ko mamace ce mun fada ne kai ko me kika yi kaza da kaza da kaza ne a'a kaza ba kyau mamace maka haka ne dan ka shirye dan ka yaro to kin ga abu zai tafi yanda ya kamata amma me yasa nake mamace ce da ke ni babun ba a ziya su dan me kika take ta kaza 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 to gobe yarinya ma ba ta tsaya ba ko yaron ma ba zai ga girman mahaifiya ba zai kai kara mahaifinsa in kuma mahaifiyarsa ce take goya masa ba shi ma abu ai baban ku ba son ku yake ba ai na ga ya muku to kin ga irin wannan shine zai sa a samu matsala amma in je ma'aurata suka hada kansu suka zauna lafiya suka yadda wannan tarbiyyar yaya haƙi ne da ya rataye a kansu gabaki daya kuma mutum daya ba zai iya yi ba sai da taimakon daya to in Allah ya yarda za a samu abin da
to me yasa iyaye maza kuka tsawatar wa mata cewa me yasa suke takura yara ai gidan ubansu ne
eh gaskiya ya dogara idan har mutum ya yarda cewa matarsa ne tarbiyya ce kamar yanda tun farko na gaya miki Ajidi ya ce ka zabi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga ƴaƴayenka to in Allah ya sa an dace an samu haka to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa akan ta hukunci akan ƴaƴansa kamar yanda malaman nan biyu suka faɗa matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta saboda haka dole abinda duk ta yi na hukunci ya bata goyon baya abinda ji yayi na hukunci ta bashi goyon baya
da fatan iyaye sun amfana da wannan shirin kuna iya sauraron tattaunawar baki ɗayanta a sashenmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Baraka Bashir da ta jagoranci wannan tattaunawa da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da wannan shirin bana a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ake
to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice
an ji cewa tawagar daukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka amma da alamar allurar rigakafi mai ƙara kuzari wato booster shot tana tasiri wajen hana nau'in yaduwa A jiya Laraba Derek Chauvin tsohon dan sanda da aka yanke masa hukunci a watan Mayun 2020 kan kisan George Floyd ya amsa laifinsa kan tuhumar gwamnatin tarayya na cin zarafin Floyd din.
To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokaci gaba ɗayan shi. Amma fa idan Allah mai komai mai kowa ya kai mu anjima da hansi wato kenan karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana zamu kawo muku wani sabon shirin mai kayatarwa yanzu a madadin Hanifa Isa da ta taya ni gabatar da shirin da shi kuma kansa injiniyan mu da wanda ya hada mana sautin wato Malam Jumbe Hamza ni Ibrahim ke cewa Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi lokacin da zamu kawo muku wasu sabbin shirye-shirye kamar yadda in fada masu kayatarwa lokacin da kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron mu kuka turo mana kan batutuwa daban-daban da kuma kuke bayyana wato damuwar ku kan halin da Najeriya ke ciki da ma shawarwarin da kukan bayar kan batutuwan da kan kawo ci gaba ta hanyoyi daban-daban wasalam sai Allah ya kai mu wannan lokaci na hantsi